Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a farko kuma ranar farko a watan Yuli shekara ta 2022 da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
Likitocin kasar Sudan sun ce an harba wasu masu zanga-zanga shida har lahira jiya Alhamis, yayin da jama'a da dama suka fantsama kan titi na. Ma'aikatar tsaron kasar Rasha ta faɗa jiya Alhamis cewa ta janye daga tsibirin Snake na Ukraine, wanda ya zama wata alama ta turjiyar 'yan Ukraine tun bayan mamayar Moscow watanni hudu da suka gabata. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce adadin waɗanda suka rabu da coronavirus ya karu da kashi 18 cikin 100 a makon da ya gabata.
Kanin labaran kenan. Kansiloli a ƙaramar hukumar Mangu ta jihar Plateau sun tsige mataimakin shugaban ƙaramar hukumar, suka kuma dakatar da shugaban na tsawon watanni uku bisa dalilin cewa
yau muna neman wata tara a ofis, ya gagara ba mu haƙoƙinmu, salari ma watan mu hudu yanzu babu salari.
Muna kuma da rahoto kan ciwon sikila da matakan da ƙwararru suka shawarta ɗauka da zai kai ga shawo kan wannan cuta. Sai kuma shirin manuniya na Isa Lawal Ikara, wanda a yau ya gano cewa
dalamu dai taka takuntan kadan tunkuɗe takaddun wasu 'yan takara na nema ya kawo sabon daru game da maganar ganin gajiyawar garzayawa da takaddun karatun Bola Ahmed Tinubu da ke taka takara cikin jam'iyyar APC, kuwa wani lauya ne ke cewa ya kamata jama'a su gane ainihin abin da ya faru.
Muna kuma tafi da nasihar Juma'a, amma duka sai bayan an sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Likitocin kasar Sudan sun ce an harba wasu masu zanga-zanga shida har lahira jiya Alhamis, yayin da jama'a da dama suka fantsama kan tituna, duk da jibge jami'an tsaro da yawa da kuma katse hanyoyin sadarwa na zanga-zangar adawa da shugabancin sojoji da suka kwace mulki watanni 8 da suka gabata. Shaidu sun ce a tsakiyar birnin Khartoum, jami'an tsaro sun harba hayaki mai sa hawaye da ruwan zafi a lokacin da suke kokarin hana cinkoson jama'a yin tattaki zuwa fadar shugaban kasar. Sun yi kiyasin cinkoson jama'a Khartoum da tagwayen garuruwan Umdurman da Bahri za su kai akalla dubban ɗaruruwa, wanda shi ne mafi girma a bana. A Umdurman, shaidu sun ba da rahoton tashin hayaki mai sa hawaye da harbe-harben bindiga, yayin da jami'an tsaro suka hana masu zanga-zangar tsallakawa zuwa Khartoum. Zanga-zangar da aka yi a babban birnin kasar da sauran biranen kasar ta yi bikin cika shekaru uku da gudanar da gagarumar zanga-zanga a lokacin boron da ya hambarar da gwamnatin shugaba Umar al-Bashir da ya shafa tsawon lokaci yana mulkin kama karya, wanda ya haifar da tsarin raba madafin iko tsakanin kungiyoyin fararen hula da sojoji. A watan Oktoba bara ne sojoji ƙarƙashin Janar Abdul Fattah al-Burhan suka hambarar da gwamnatin rikon ƙwarya, lamarin da ya haifar da jerin gwanu na neman sojoji su bar siyasa. Ma'aikatar tsaron kasar Rasha ta faɗa jiya Alhamis cewa ta janye daga tsibirin Snake na Ukraine, wanda ya zama wata alama ta turjiyar 'yan Ukraine tun bayan mamayar Moscow watanni hudu da suka gabata. Rasha ta yi amfani da tsibirin da ke tekun Bahrum kusa da birnin Odessa mai tashar jiragen ruwa a matsayin wajen tuntuɓa, bayan da ta kwace a farkon yaƙin, inda ta kai hare-hare kan Ukraine daga cikinsa da kuma sa ido kan jigilar kayayyaki daga tashoshin jiragen ruwan Ukraine. Amma Ukraine ta tabbatar da janyewar sojojin na Rasha, ta kuma ce hakan ya zo ne bayan da dakarun Ukraine suka kai wa tsibirin hadi da makami mai linzami da kuma makaman artillery a cikin dare, lamarin da ya sa sauran sojojin Rasha suka tsere cikin jiragen ruwa masu gudu biyu. Shugaban ma'aikatan ofishin shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky, Andriy Yermak, ya tabbatar da janyewar sojojin Rasha daga tsibirin. Yermak ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa babu sauran sojojin Rasha a tsibirin Snake, sojojinmu sun yi aiki mai kyau. Shugabannin kungiyar kawancen tsaro ta NATO sun kammala taronsu na kwanaki uku a birnin Madrid jiya Alhamis, tare da kawancen tsaron na ƙasashen yamma, ya ƙarfafa matakan kare kai daga hare-haren Rasha tare da gargadin kalubalen duniya da China ke yi da kuma gayyatar kasashen Finland da Sweden cikin kungiyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana taron a matsayin mai tarihi. Biden ya ce lokaci na karshe da NATO ta tsara sabuwar sanarwar manufa shine shekaru 12 da suka gabata, yayin da yake magana kan wata takarda da aka fi sani da tsarin dabarun kawance. A wancan lokacin ya bayyana Russia a matsayin abokiyar hulɗa kuma bai ambaci China ba. Duniya ta canza sosai tun lokacin, kuma ita ma NATO ta canza. Biden ya ce a wannan taron mun haɗa kawancenmu don fuskantar barazana kai tsaye da Russia ke yi wa Turai da kuma kalubalen tsarin da China ke haifarwa, kuma mun gayyaci sabbin mambobi biyu don shiga NATO. Biden ya sake nanata cewa yakin da shugaban Russia Vladimir Putin ke yi a Ukraine ya ƙarfafa NATO.
Kada yi nisa nan gaba kadan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar hotannin namu a jihar Plateau, Najeriya, inda wasu ƴan majalisar ƙaramar hukumar Mangu suka tsige mataimakin shugaban ƙaramar hukumar Alhaji Garba Hassan, suka kuma dakatar da shugaban ƙaramar hukumar da Food Minister Daniel har na tsawon watanni uku, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana.
Wasu ƴan majalisar ƙaramar hukumar Mangu a jihar Plateau sun tsige mataimakin shugaban ƙaramar hukumar Alhaji Garba Hassan, sun kuma dakatar da shugaban ƙaramar hukumar Mr. Food Minister Daniel har tsawon watanni uku. Kansila mai wakiltar Mangu Ward 1 Kabiru Iliyasu ya bayyana min cewa sun dauki matakin ne saboda kasa aiwatar da wasu bukatu da majalisar ke ganin na ci gaba ne.
Yau muna neman wata tara a office, ya gagara ba mu haƙoƙin mu, salary ma watan mu hudu yanzu babu salary. Akwai abubuwa da yawa, mun rubuta resolution na majalisa mun aika masa da shi wata hudu akan akwai gyare-gyare da muke so mu yi akan harkar revenue da yake shiga na cikin kasuwa namu na Mangu. Ratibo ɗin su mutane ya sa suwan da bamu gane menene ake a wurin ba. Mun zauna da shi mun ba shi shawara yaki.
Da yake mai da martani shugaban ƙaramar hukumar na Mangu da Food Minister Daniel yace rashin kuɗaɗe a ƙaramar hukuma ne ke kawo tarnaƙi ga aiwatar da bukatun ƴan majalisar.
Ba ya kafin kudi duk inda yake akwai ko workers ko education ko local government workers ko mu anjimu kanmu political appointees dukkanmu ina ariya na salari.
Shi ko mataimakin shugaban ƙaramar hukumar na Mangu Alhaji Garba Hassan yace kansilolin basu bi doka wajen furta kalaman da yace su ma sun gani ne a kafafen sada zumunta na zamani ba.
Wannan abin da suka yi abin da hariya ne. In su suna proclaiming su masu yin doka ne, sai su su bi dokan akan doka. Kuma har ga Allah duk abin da su suke nema babu kaya da mu alamu fahimtar alamu sani a shugabanci da muka yi. Duk zargi ne kawai, kuma zargin da suka kawo babu hujja a kai.
Daga ƙaramar hukumar Jos ta Arewa ma wasu ƴan majalisar sun aike wa shugaban ƙaramar hukumar Shehu Bala Usman da takardar gargaɗi na tsigewa. Awalu Babala Dan Garba da ke wakiltar Garba Daho Ward kuma mataimakin shugaban majalisar yace sun nemi tsige shugaban ƙaramar hukumar ne saboda suna zargin sa da almubazaranci.
Daga cikin laifuka da ake hukumar shi da shi akwai ba da kwangiloli ba bisa ka'ida ba. Akwai kwangilolin da ba a cire kuɗaɗen su ba a yi ayyukan ba. Akwai karɓar rance ba ta hanyar da ta dace ba. Wannan kaɗan kenan daga cikin tuhume-tuhumen da ake mishi.
Shugaban ƙaramar hukumar na Jos ta Arewa Shehu Bala Usman a martaninsa ya shaida min cewa a lokacin da nake magana da shi bai riga ya samu takarda daga ƴan majalisar ba.
Sun wannan ma maganan ba kwata-kwata sai yanzu ma nake samun labari. Da kuma ina ganin akwai wannan magana, to dole ne akwai proper way wanda ake ba mutum da an bani wadansu takarda, to ba wani takarda da aka bani.
Shugaban ƙaramar hukumar Jos ta Arewa kenan Shehu Bala Usman. Lokaci ne kadai zai bayyana yadda za a warware wannan dambarwa da ke zama ba wani sabon abu ba a lokacin demokradiyya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad ya sake shigowa da ƙarin labaran duniya.
A jiya Alhamis, Amurka da Taliban mai mulkin Afghanistan sun kammala wani taron yini biyu a birnin Doha na ƙasar Qatar, wanda shi ne tattaunawa ta mutum da mutum tsakanin bangarorin biyu cikin sama da watanni uku. Manzon musamman na Afghanistan Thomas West da ministan harkokin wajen Taliban American Muttaki ne suka jagoranci tawagogin a teburin tattaunawar. Amurka ta dakatar da tattaunawar a cikin watan Maris da ya wuce, lokacin da kungiyar masu kishin Islama kwatsam ta yanke shawarar hana 'yan matan Afghanistan damar komawa makarantar sakandare. Mai magana da yawun muttaki Abdulkahar Balki ya wallafa a shafinsa na Twitter bayan taron Doha cewa yamma ta samu rakiyar manyan ma'aikatan baitul malin Amurka da kuma wakilan fadar White House. A wasu batutuwa da bangaren Amurka ya tattauna daga ciki, matsayin hana kuɗin ajiyar Afghanistan tare da tawagar Taliban, waɗanda suka haɗa da ma'aikatar kuɗi da kuma jami'ai daga babban bankin Afghanistan. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce adadin waɗanda suka rabu da coronavirus ya ƙaru da kashi 18 cikin 100 a makon da ya gabata, yayinda aka bada rahoton sabbin waɗanda suka kamu sama da miliyan 4.1 a duniya. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin waɗanda suka mutu a duniya yana nan kamar na makon da ya gabata, kusan 8,500, amma ya ƙaru a yankuna uku, gabas da tsakiya da kudu maso gabashin Asiya da kuma Amurka. WHO ta ce a cikin rahotonta na mako-mako na baya-bayan nan cewa an samu hauhawa mafi girma na sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 a gabas da tsakiya, inda suka ƙaru da kashi 47 cikin 100. Rahoton da aka fitar a yammacin ranar Laraba ya ce kamuwa da cutar ya ƙaru da kashi 32 cikin 100 a Turai da kudu maso gabashin Asiya da kuma kusan kashi 14 cikin 100 a Amurka.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. To bari mu rufe taskar rahotannin namu da batun kiwon lafiya. Masana a fannin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun buƙaci jama'a, musamman waɗanda ke shirin yin aure, su riƙa yin gwaji kafin aure domin sanin irin rukunin jininsu don rage hayayyafar yara da ke fama da cutar sikila. Wakilin Yusuf Abdullahi ya ziyarci wani asibiti da ake kulawa da yara masu fama da wannan cuta, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Kimanin dai mutane miliyan 50 ne ke fama da cutar ta gurɓatar jini ko sikila a duniya. Jamhuriyar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da wannan cutar ta fi yin ƙamari, inda kashi 23 a cikin 100 na al'ummata ke fama da cutar. A nan muna cibiyar da ke kula da masu fama da wannan cutar ta sikila a birnin Yamai. Wannan cibiyar daina karɓar kimanin mutane 8,000 masu fama da wannan cutar a shekara, da ke fitowa a sassa daban-daban na Jamhuriyar Nijar. Akasarinsu kuma yara ƙanana ne. To sai dai babbar matsalar da iyayen yaran da ke fama da wannan cutar, musamman ma masu ƙaramin ƙarfi, suka koka da ita ce ta tsadar magani.
In ciwo ya tashi, babu rana, babu dare, kowane lokaci ya tashi. Wata rana in ya tashi akwai kuɗi na magani, wata rana in ya tashi babu kuɗi, kuma magunguna tsada gare su.
CV kya da komi kya da suko su taimaka mana, su kawo mana gudunmuwa da magani da abin da ya kamata. Diyan mu su bar wahala.
Wata rana abin da ban tunawa, an taba rubuta mini vaccine mutum guda, sai a kalkumil jika dari an ka rubuto mini vaccine. Na huce farmasi 20 Yamai. Ina juya, ina gani wane firi ne ya sauci.
Ganin yadda maganin wannan cutar ta sikila ko emasi ke da matukar tsada a jamhuriyar ta Nijar, ƙungiyar likitoci na ƙasa da ƙasa ko Medecins Sans Frontières ta ɗauki nauyin kulawa da yara masu fama da wannan cutar. Sabuwar haihuwa zuwa 'yan shekaru 5 a duniya kimanin 260 a garin Madar Rumfa da ke cikin yankin Maradi kuma kyauta. Wannan tsarin na ƙungiyar likitocin na ƙasa da ƙasa ya sauƙaƙawa iyayen yaran da ke fama da wannan cutar da dama a garin na Madar Rumfa. Maryama Lawli, 'yar kimanin shekaru 25 a duniya, na ɗaya daga cikin iyayen da likitocin na ƙasa da ƙasa ke kulawa da 'ya'yansu a garin na Madar Rumfa. A nan tana shirin kai ɗanta mai fiye da shekara ɗaya a duniya a asibiti, wanda cutar ta sikila ta fara bayyana a jikinsa tun yana da watanni 7 a duniya. Kuma sannu a hankali yana samun sauki sakamakon kulawar da yake samu wajen waɗannan likitocin na ƙasa da ƙasa.
Muna masa godiya, muna sa masa albarka saboda kula da suke mana da yala. Wani maganin ai kaga talaka ba a sayen shi, ya haƙa min shi. Kinan dole sai likita ce za ka kula ka baka shi kuma kyauta.
Babban dai rigakafin wannan cutar ta sikila ko amsanin jini shine yin gwaji kafin aure.
Ka gwada jini. In ka ga kai da wanda kin zaku armi juna tana dauke da cutar, kai ma kana dauke da ita, sai ku nisanci juna dan zuwa gaba ake gudu matsaloli. Cuta ce da ko da yaushe mutum kana likita.
Cibiyar da ke kula da masu fama da wannan cutar a jamhuriyar Nijar ta shirya wani kamfe na musamman na yin gwaji na wannan cutar, tare da taimakawa masu fama da wannan cutar da jini. Yusuf Abdullahi, Tasker VOA daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
A gaida Malam Yusuf, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ke watso shirye-shirye kan mitoci 16.25 da kuma 31 jamhuriyar Nijar. Kuma a kullum za a iya sauraron tashanmu ta VOA Africa kan mita 200.5. Ana kuma ya sauraronmu a duk lokacin da mai sauraro ke bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Dalamu dai taka takun tankaɗan tunkuɗe takaddun wasu 'yan takara na nema ya kawo sabon daru. Kodayake dai wani lauya ya ce ba maganar tarin takaddun karatun ɗan takara ba ne abin damuwa, a'a sai dai idan wajen cike bayanan takaddun ya yi wuru-wuru.
Cika fom ɗin nan wanne ne mutum bai faɗa daidai ba ya shattaka ƙarya, shi ne zai ɗauka ya fuskanci kotu ta soke tsayawar takararsa. Hukumar zaɓe ba ta soke ɗan takara.
Game da maganar ganin gajiyawar garzayawa da takaddun karatun Bola Ahmed Tinubun da ke taka takara cikin jam'iyyar APC, kuwa wani lauya ne ke cewa ya kamata jama'a su gane ainihin abin da ya faru.
Ba wai ya ce bai yi makaranta ba ne, cewa ya yi waɗannan takardu na primary da secondary school sun ɓata, to wannan rantsuwar ya gamsar a idon doka.
Game da maganar harkar harƙallar hankaɗe kujerar ɗan takarar masarjan tarayyar Najeriya Ayoba ta Arewa, kuwa wani lauya ne ke cewa idan jam'iyyar APC ta saka cito za ta gamza karo da tashin tantabaru.
Ya ce shi yana son kujerar shi, to tunda yana son kujerar shi kuma bai sauka ba, hukumar zabe wajibi ne ta soke wannan shirin da aka yi, ta tsaya daram akan wanda yake an yi shi akan doka da ka'ida.
Shi kuwa wani mai fashin baki akan al'amuran da kan kai komo gaya wa talakawa yake cewa su tabbatar da duk wanda za su zaba yana tare da 'yan ƙasa masu tsantseni da tsayi da gaskiya kuma ƙwararru.
Abin kawai da talaka za su tsaya su kalla shi ne yanzu wane ne Atiku ke harka da su, waye Kwankwa suke harka da su, wane ne Tinubu ke harka da su. Idan shugaba ya samu mutane masu kishin ƙasa ko yana so ya bauɗe, za su tada shi.
Sai dai ita sabuwar jam'iyyar NNPP mai kayan marmari yaƙi kawai ta duka na sunkuru.
In dai wannan kashe-kashe da ake a ƙasar nan, da rufe jami'o'i da aka yi wannan ƙasar nan, da yawan tsarɗa da ake wannan ƙasar nan, a ce mutum haka din ya fiye masa, to shi wannan mutum abin tsoro ne, ko waye ne shi?
Waɗannan faso mun ta muka taɓa cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanimu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin Manuniyan da kan zo muku kowace ranar Juma'a a sashen Hausa na muryar Amurka bayan kun gama shan labaru. Shiri na 72 cikin jerin shirin Manuniyan da kan zo muku da muryoyin waɗanda suka dade a dandalin siyasa amma 'yan gajejjeru. Gajejjerun kuma amma na jimirin jirge jawabin jawo hankalin 'yan ƙasa game da maganar abubuwan da ke cikin doka akan maganar zaben shugaban ƙasa, ita za mu fara yau tun daga farfaru. Domin lauya mai zaman kanshi barista Muhammad Ibrahim Zaria ya zare zaren zazzage zallan bayani akan maganar 'yan takara da kuma dokar zaben da yace ya kamata a gane babu wanda za a dauki mataki akan shi sai dai idan yayi wuru-wuru.
Ashi abin da doka yake magana, idan ka ci zaben fidda gwani za a karbi form hannun INEC ka cika, sannan za ka sa dukkan bayananka, abin da ya shafi a tarihinka, makarantu da sauransu. So abin da shi doka yake cewa shine kawai mafi kas kantan ilimi da zaka mallaka domin ya baka damar tsayawa zabe shine gama secondary school ko kuma makamancin shi. To in ka duba sashi na 318 na tsarin mulkin Najeriya. Menene equivalent din shi ko mafi kaman shi? Shine koda primary school certificate kai aiki na shekara 10. So abinda ake magana akan shine idan ka cika form, ka sa bayananka, kwana 150 kafin zabe, an umurci hukumar zabe a ƙarƙashin dokan kundin zabe da aka mai kwaskwarima, ta manna sunayen wa'innan yan takara da suka ci zaben fidda gwani. Cika form din nan, wanne ne mutum bai faɗa daidai ba ya shattaka ƙarya? Idan ya duba ya gani shine zai dauka ya fuskanci kotu ta soke tsayawan takararsa. Hukumar zabe ba ta soke dan takara.
Tunuma dai ta kwaran barista Muhammad Ibrahim Zariyan, wato barista Elzubar Abubakar, da shi ma masani na harkokin shari'a, ya leko yana ga yawo duniya cewa ya kamata a gane tsantsar abin da ya faru game da maganar takarar Bola Ahmed Tinubu kuru-kuru.
Matsala ce wadda ya riga ya shawo kanta tun 1999. Ba wai ya ce bai makaranta ba ne, cewa ya yi waɗannan takardu na primary da secondary school sun bata. Ya ce lokacin da ya yi gudun hijira ne sojoji suka sace su, sai dai ya je ya rantsuwa a kotu. To wannan rantsuwar ya gamsar a idon doka, saboda da wannan rantsuwar ne ya yi takara na gwamnan Lagos, kuma da wannan rantsuwar ne yanzu yake son ya yi takarar shugaban ƙasa. To a tsarin, tunda an bar shi ya yi amfani da wannan rantsuwa, to yanzu ma ba zai zama matsala ba. Da yawa sun ce sunan Bola Tinubu lokacin da yake primary ba sunansa ba kenan da yake amfani da su yanzu, da zai tafi jami'a ya canja. Don haka yanzu in ya fito da waɗancan takardun da sunan waɗancan sunayen su ne sunansa na asali, to zai zama cewa ya yi ƙarya kenan daga lokacin da ya gwamnan Lagos har zuwa yanzu. To za a iya tuhumarsa. Abin da ya fi mashi sauki shine ya ce sun bata, kuma ya yi rantsuwa, kuma rantsuwar dama ta karbu, don haka har yanzu karbabbiya ce.
Da lamu dai har yanzu akwai saurayin rina a kaba game da maganar damban dambarwar dawo da ɗan takarar masajin tarayyar Najeriya a Yoba ta Arewa, wato Bashir Sharif Martinan, da suke ganin kamar hukumar zaben Najeriya ta yi shiru. Domin kuwa ɗaya daga cikin lauyoyin tarayyar Najeriya da ke ta'aliki akan abubuwan da kan kai komo, barista Mai Nasara Umar ya ce ya kamata a gane akwai dokokin ƙasar da babu yadda za ka yi ka taɓa su, saboda dokoki ne sandararru.
Ka'ida na farko shine idan ya rubuta cewa ya janye baya zai ci gaba da takara ko kuma ya mutu, to wajibi ne ga ita uwar jam'iyya sai su rubuta ma uwar jam'iyyar su ta ƙasa da kuma hukumar zabe su musu bayanin cewa mun samu gurbi a mazaɓar dan majalisar dattawa na waje kaza, wanda hukumar zabe ita ce za ta yi mataki na biyu, za ta ba da rana, za a sake shirye wannan zabe din a fito da wani dan takara. To ka'ida ta uku da za a bi ita ce dole wannan zaben da za a iya zama hukumar zabe ta zo ita ce hello ma ita za ta lura da wannan, kuma wajibci ne duk wanda zai tsaya takara ya zama da shi aka yi zabe na farko. To idan muka la'akari da wannan, muka duba akan shi Ahmed Lawan, na daya Ahmed Lawan baya cikin waɗanda suka shiga waccan takara suka fafata, na biyu kuma Ahmed Lawan bai fito a sabili da wannan sake zabe wanda doka ta tanada a sake yin zaben ba, na uku kuma hukumar zabe ba a wakilce ta ba wajen yanke shawarar ma Ahmed Lawan shine ake so akan wannan abu, sannan na hudu kuma ya ce shi yana son kujerar shi. To tunda yana son kujerar shi kuma bai sauka ba, to hukumar zabe wajibi ne ta soke wannan shirin da aka ta tsaya daram akan wanda yake an yi shi akan doka da ka'ida.
Game da maganar gogewar ƴan takarar shugaban ƙasa da ake ganin za su iya kawo canji a Najeriya, kuwa mai sharhi akan al'amuran da kan kai komo, barista Shu'aibu Aliyu ya Musa ne ya ce ai yanzu maganar zabe ma ta wuce maganar ɗan takara, har sai an duba idan a kusa da shi akwai mutane ƙwararru.
Idan ka kalli siyasar da ake da ita a Najeriya, ba kaman Turai ba ne inda sun goge shugaba shike ainihin shugabanci. A Najeriya shugaba zai zo ne komin kansa, amma yana da waɗansu rabai wanda sun taimaka mashi ta hanyoyin da ba lalai ne mu masu zabe ko ƴan ƙasa mu sani ba, kuma waɗannan irin mutane suna tasiri na gaske a ainihin shugabancin shi shugaba. So waɗannan abubuwa yanzu mutane ya kamata su kalli wani abu. Buhari ƴan ƙasa suka zabe shi da kudaden su, sai aka wayi gari Buharin nan ya zama kaman dan anshin shatan mutanen da mu ba mu san su ba, wasu dodanni da ake cewa kabal, kuma gaskiya ne saboda talaka ne ke ji a jika.
Amma ta yaya kuke ganin za a gano waɗanda suke
kasar wa'annan za su so ai bai da wani wahala abin kawai da talaka za su tsaya su kalla shine yanzu wane ne Atiku ke harka da su waye Kwankwa suke harka da su wane ne Tinubu ke harka da su kawai abin da muke so shine idan shugaba ya samu mutane masu kishin kasa ko yana so ya baude za su tada shi
shi kuwa shugaban jam'iyyar adawa ta NNPP Professor Ahmad Alkali ga yau duniya yake cewa al'umar Nigeria fa suna cikin wani hali kuma babu yadda za a yi su yan adawa su yi shiru
duk wanda yace har yau abin da ke fara jam'iyyun nan guda biyu har yanzu daidai ne a kasar nan to shi ma wannan mutum abin tsoro ne in dai wannan kashe-kashe da ake a kasar nan da rufe jami'o da aka yi wannan kasar nan da rufe makarantu da ake a kasar nan da yawan tsarda da ake wannan kasar nan a ce mutum haka din yafiya masa ba zai nemi canji ba zai nemi gara ba to shi wannan mutum abin tsoro ne kowa yane shi wallahi kowa ya ga kansa gaskiya cewa dalai yayi amma Allah ya sa gari ya waye ai ba irin sunna ba manna mana ba ai ce mu kafin ma mu tashi ma za mu fadi kasa aka ce ma jam'iyyar ta mu ai ta Kano ce suka ce ba ta Kano ba ta Najeriya ce a suka ce a eh wai ai ne ma sun fidda mu a cikin jirgin sa su muka tabbata cewa dama propaganda ne saboda haka shi yasa gaskiya talagan Najeriya sun gaji da abin da yake faruwa in ba da sun gaji ba na nazuba da ba za su addimi wannan tafiyar da muke yi yanzu ba
to duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun ga yau dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kwanakin da suka rage musu fasin dawo yan tsiraru domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 332 ne su yi sallamar sakin dukkanin madafin da suka dafe su ma su zama yan zaman zuru kuma a madadin dukkanin wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryan da kukan ji a cikin wannan shirin da dukkanin masu auren mu kan ce suna aiki tukuru ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to a gaida na Ikara sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin inda shirin zai sa gaba yanzu kuma ga shirin mu na gaba
sunana Abdullahi Muhammad la'ibin limamin masallacin Ashano karaman hukumar Riyam al'umma abinda ake so da musulmi da wanda ba musulmi ba kowa ya ji tsoron Allah ya mai da zuciyarsa ga Allah don dan adam mai hankali ne ba dabba bane saboda haka wanda Allah wanda ya tsinci kansa a dan adam ya gode wa Allah ya ci gaba da gudanar da abinda addininsa ya umurce shi da shi in ma ba shi da addini ya yi ta kokarin gudanar cewa Allah ya ba shi hankali shi dan adam ne don Allah yana son dan adam ba karamin so ba ya kiyaye jinin mutum gaba daya kiyaye mutuncin mutum gaba daya to zabe kowa ya nuka hankalinsa ga Allah wanda Allah ya so ya dora a kan wani matsayi dole ne an dora shi idan mutum ya samu mutum kan matsayi to ya gode wa Allah ya roki Allah ya taimaki wannan wanda Allah ya dora a kan wannan matsayi ai sai masu addu'a ana roƙon Allah ya ba mu adali masu gudanar da zabe kuma su sa tsoron Allah a zukatunsu banda zaben neman abin duniya a zabi don a samu zaman adalci a rayuwar duniya shine mafita kawai Allah ya zaunar da wannan kasar lafiya ba ma kasar mu kadai ba duniya gabaki daya abinda ake bukata a rayuwar dan adam kenan Allahu Allahu
Allahu Allahu to madalla kafin mu karkare ga Muhammad da takaitattun labarai
Likitocin kasar Sudan sun ce an harba wasu masu zanga-zanga shida har lahira jiya Alhamis yayin da jama'a da dama suka fantsama kan titina duk da jibge jami'an tsaro da yawa da kuma katse hanyoyin sadarwa na zanga-zangar adawa da shugabancin sojoji da suka kwace mulki watanni takwas da suka gabata. Shaidu sun ce a tsakiyar birnin Khartoum jami'an tsaro sun harba hayaki mai sa hawaye da ruwan zafi a lokacin da suke kokarin hana cunkoson jama'a yin tattaki zuwa fadar shugaban kasar.
Masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen na Muhammad da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com kuna kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyinku a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da Hadiza Kyari da ta wallafa labaran da ma ƙarin rahotanni a yanar gizo sai kuma Jumbe Hamza da ya haɗa shiri da ba da umarni. Da kuma injiniyan mu na yau a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana. da alheri.